الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وني أذوذي شقاء دين المسلمين daga ina kake Checheniya okay wata unguwa ce anan Checheniya ko to me yasa kake so ka shiga addinin musulunci me ka gani a farkin ce mafarki yayin an tashi alkiyama sai ga musulmi ne kawai suke tashi suke wucewa ragon kuma sun tsaya to shine ya ga kare shiga cikin masu wucewar sun tsaya wato alhamdulillah zan gaya maka abinda ake shiga addinin musulunci da shi da harshen larabci in fassara maka idan ka amince ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace daga yau na yadda na amince na gamsu ba wanda ya kamata a kadaita da bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ka yadda da wannan to kuma kace ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu da musulunci da alqur'ani aiko shi gaskiya ne ka yadda da wannan da kana wani addini to yanzu ka yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da haka yanzu annabi Isa dan Allah ne a wajenka yauwa shine ai baka gane sai gane tambayar da ake cewa daga yau ka yadda cewa annabi Isa ba dan Allah bane to shine to me sunanka Sufyanu da ma sunanka kenan okay da babanka musulmi ne to kai kuma baba kafa ita ba musulmi ne to kai me yasa ba kai musulunci ba okay to shine can sai ka taso ba musulmi ba to alhamdulillah zuka da gida kenan ko to masha Allah rabbul alamin to Allah ya karbe mu da kai a matsayin musulmi kana karatu ina me kake karanta yanzu
na ba na
okay ka gama secondary school kana da sana'a ban
sana'a
me kake yi da to kake cin tuwo
eh
tuwo da kake ci abinci ina kake samu
a gida da kuma makwabta
to yanzu to dole a koya ma sana'a ka san musulunci ba zaman kashe wando dole a koya ma ilimi a kuma koya ma sana'a kuma ka ci gaba da karatu So yan kwamiti gashi ma na kusa ne a unguwar nan a cikin garin Gombe ke a unguwar Checheniya. So har haka akwai bukatar ku zauna ku tattauna da shi yadda zai dinga zuwa makaranta yana daukan karatu, sannan kuma a koya masa sana'a a kuma taimaka masa don musulunci ya karfi a zuciyarsa. Allah ya tabbatar da mu da shi a musulunci. To bismillah. Sunansa ya ce Sufyan, kuma ya ce zai ci gaba da kira Sufyan. To wani suna kake so a canza ma?
Sunan da ya dace daga samu.
To ai yanzu kai akwai sunaye, to bari a sa ma Umar. Umar, ka amince yanzu sunanka Umar? To daga yau za a dinga kiranka Umar. Sayyidina Umar su ne masu imanin musulmin farko da suka fara musulunta, suka wa musulunci hidima da lokacinsu da iliminsu da jikinsu da dukiyarsu. Kai ma so muke ka bi tafarkinsu, ka yi wa musulunci hidima da iliminka da dukiyarka da lokacinka, kai ma ka zama malami ka ci gaba da kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci. To Allah ya sa mu dace. Wace bayan ka musulunta akwai wanda ba sa so? To ba komai, za mu tattauna da su. Su ma za ka jawo su musulunci insha Allah. Wancan ma da kake da wani baya so. Shi abu dan wani baya so ba zai hana ka kai ba, in daidai ne. Ba wani abu da aka haɗu duk ana so. A yau muna 23 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436, wanda ya zo 10 ga watan 7 2015. Za mu tashi sura ta 110, suratul Nasari. Wannan sura tana da ayoyi 3, kuma abinda take karantawa a zahiri yake ta kunshi bayani akan nasara Allah subhanahu wa ta'ala da budi, da kuma yadda mutane za su dinga dandazo suna shiga addinin musulunci. Da haka Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam a karshenta da abubuwa guda 3, tasbihi da tahmidi da istighfari, kuma ya masa alƙawarin shi mai amsawa ne. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Wannan sura tana cikin ƙarshe-ƙarshe na surori da suka sauka a cikin Al-Qur'ani. Har ma ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, cewa an tambayi Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Abbas, ya ce ma Ubaydillah bin Abdullah bin Utba, yace Abdullahi dan Abbas yace min yabana Utba ata'lamu akhir suratin min al-Qur'ani nazalat, ka san daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe-ƙarshen al-Qur'ani? Qultu na'am, yace to menene? Idza ja'a nasrullahi wal fath, sai yace sadaqata, kai gaskiya. Kuma wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai, sai wata dogo huduba a ciki yake cewa akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda Allah ya bashi zaɓin zama a duniya ko tafiya lahira. Wannan bawa ya zaɓi abin da ke gurin Allah, ya zaɓi tafiya lahira. Sai Sayyidina Abubakar ya fashe da kuka, yace mun fanshe ka da iyayenmu ya Rasulullah. Su sahabbai basu gane me ake nufi ba. Sayyidina Abubakar ya fi su fiqhu da fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ya fahimci wannan mutumin da aka bawa zaɓi ya zaɓi lahira shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan sura tana yiwa sahabbai ban kwana ne da kuma yi musu ta'aziyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dab yake da ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito mai lamba ta 4294 wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yarda. Yace sayyidina Umar ya kasance yakan shigar da ni cikin dattijai waɗanda suka halarci yakin Badar, sai wasu daga cikin su suke ga kamar ya za a ɗauko yaro a dinga sa shi cikin manya, har suka ce yaya ake ɗauko wannan yaro ake sa shi a cikin manya bayan muna da ƴaƴa kwatankwacinsa. Sai sayyidina Umar yace shi wannan ba irin kowane yaro bane, ku riga kun san wato matsayinsa. Sai wata rana yake so ya gwada su, ya kuma gwada Abdullahi dan Abbas dan ya nuna musu matsayinsa ta bangaren karatu ba wai ta bangaren shekaru ba. Yace sai ya kirawo ni ya shigar da ni cikin su, kuma ina ga yau ya kira ni ne ba dan komai ba, sai dan ya nuna musu matsayin da nake da shi. Sai ya tambaye su yace me za ku ce game da fadar Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, me za ku ce? Sai suka ce an umarce mu, in ji wani shashinsu, mu yi wa Allah godiya mu nemi gafara idan Allah ya ba mu nasara kuma ya ba mu buɗi. Wasu daga ciki suka shiru ba su ce komai ba, sai juya kan Abdullahi dan Abbas ya ce kai me za ka ce dan Abbas? Ya ce ni ba irin abin da suka ce zan fassara wannan sura ba. Sai ce to me za ka ce? Ya ce wannan ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kusa, Allah ta'ala ya sanar da shi cewa idan ka ga nasarar Allah ta zo kuma ga budi, to wannan alama ce ta ajalinka cewa ka gama aikinka. Domin da kai da kake zuwa kake kiran mutane, kake musu wa'azi, kake fadakar da su, kake bin su ƙauyukansu da gidajensu da riga-riga ɗinsu da sauran guraren da suke kiwo da kasuwanninsu da wajen hiransu da wajen taronsu da gidajensu ma, kana musu wa'azi, yau kuma an wayi gari su suke zuwa da kansu su shiga addini su musulunta, to kai ka gama aikinka kenan, sai ka taho kuma wajen Allah. Shine Allah ta'ala yace wannan, yace wannan alama ce ta ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka Allah yace kai tasbihi tare da yabo ko godiya ga Allah mahaliccinka, kuma ka nemi gafararsa, shi mai yawan karɓar tuba ne. Sai sayyidina Umar yace ni ma ban san wata fassara wacce ta dace da wannan ba kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas ya fassara ta. Kaga ya goyi bayan wannan fassara. To da haka wannan ne dalilin da yasa aka sa shi a majalisar koli. Ba a yi la'akari da shekarunsa kaɗan ba ne, an yi amfani da karatunsa mai yawa ne. Dama akwai mai shekara da yawa kuma karatunsa kaɗan, akwai mai shekaru kaɗan kuma karatunsa da yawa. To in ana neman ɓangaren karatu, to sai a nemi mai karatu da yawa shekarunsa kaɗan. In kuma shekaru ake nema da gogewa, to sai a nemi kuma mai shekaru da yawa karatunsa kaɗan. Kowa da ranarsa, kowa da amfaninsa. An ce yaro da gari abokin tafiyar manya. Garin nan na kuɗi ne ko garin nan na mulki ne ko garin nan na ilimi ne, to sai kaga ana saka a cikin dandazon jama'a ana cewa barka da zuwa alhaji ko yanka dade ko yallabai ko gafarta malam. Shine malamai suka ce Allah ya sa sharadi idza zarfu lima yastaqbilu min az-zaman shart jaa nasrullah wal fath. Me bambanci tsakanin nasrullah da al fath? Wasu malamai sun ce nasrullah ai shine fathu, fathu shine nasrullah. To amma wanne ne a ammu, wanne yafi fadi tsakanin nasru da al fath? Wasu ka ce an-nasru anan yafi fadi, saboda shi an-nasru an jingina shi zuwa ga Allah. Shi ko fatahu an bar shi mutlaq idza jaa nasrullah. Kaga kalmar nasrullah an jingina nasara zuwa ga Allah. Sai aka ce wal fathu, ba ce wa fathullah ba. Da aka shi al fatahu ya zo mutlaq, an-nasru kuma ya zo muqayyad bi idafatihi ila Allah azza wa jalla. Saboda haka wannan nasarar ta Allah ce. Idan nasarar Allah ta zo da budi, to menene dalilai da suke kawo nasarar Allah? Mun je ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ta'ala ya masa wahayi a cikin kogon Hira, ya dora masa nauyin annabta da ayoyi guda biyar ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaqa ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Da waɗannan ayoyi guda biyar aka kafa addinin musulunci akan tushen ilimi da karatu. Komai a musulunci karatu ne, hatta shiga ban ɗaki yana buƙatar karatu, domin akwai dokoki wanda wani malami ya tara su a littafinsa guda 23, ya ce mai shiga ban ɗaki wajibi ya san su, tun daga irin ruwan da za ka shiga da shi ban ɗaki, da kuma mazubin ruwan, da yadda ake shiga ban ɗakin, da abin da ake faɗa in za a shiga ban ɗakin, da kuma yadda ake zama a wajen sayi ko bawali a cikin ban ɗakin, da yadda ake yin bayan gida, da yadda ake yin tsarki da hannun ma da ake yin tsarkin da shi, da kuma abubuwa na ladabi ina za ka kalla a cikin ban ɗakin. Ya halatta ka kalli gabas ko ka kalli yamma, ko ka juyawa gabas baya ka kalli yamma, ko ka juya yamma baya ka kalli gabas. Duk waɗannan dokoki ne da ƙa'idodi na yadda za a shiga ban ɗaki, da abubuwan da za a yi a ciki, shin ban ɗakin nan mai rufi ne, mara rufi ne, duk an faɗi ƙa'idodi har sun kai 23. To kaga addinin da bai bakka ka shiga ban ɗaki da karan kanka da ƙashin kanka ba tare da ya baka ƙa'idodi ba, ina kake jin zai bakka a kasuwa, ya bakka a siyasa, ya bakka a ilimi, ya bakka a mulki, ya bakka a gudanar da iyalanka, da haihuwa, da suna, da zamantakewa. Addinin da bai bakka a ban ɗaki kai yadda kaga dama ba, ya kake ganin zai baka kai dama kai yadda kaga dama a siyasarka, kai yadda kaga dama a harkar kasuwancinka, kai yadda kaga dama a harkar iliminka, kai yadda kaga dama a zamantakewarka da sauran harkokinka na rayuwa. Ka san ba zai yi ba. Da haka musulunci duk wani motsi da ɗan adam zai yi sai da ya faɗi matsayinsa akan wannan motsin, ko wannan shige da ficen, ko wannan zirga-zirga ɗin, ta hanyar hukunce-hukuncen da malaman suke kira al-ahkamu taklifiya, ko a ce wannan abin wajibi ne a yi, ko a ce wannan abin haramun ne yinsa, ko a ce wannan abin an baka dama ka yi shi kuma za a baka lada in ka bari babu alhaki, ko a ce ba a so ka yi ba amma an kai babu komai, ko a ce an halasta maka da yi da bari duk in ka ga dama ka ɗau ɗaya ka yi a ciki. To da haka kun ga kenan, musulunci bai gaza ba, bai kasa ba, bai gajiya ba wajen bayyana wa ɗan adam abin da ya kamata. Shi yasa Allah ta'ala a wani guri ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, taimakon masu imani. Wato Allah ya ce haƙƙi ne da na ɗora wa kaina. Matuƙan mutane sun yi imani, sun bi ƙa'idodi da dokoki da sharuɗɗan da shari'a ta shimfiɗa na samun nasara, to Allah ta'ala ya ce zai ba da wannan nasara. Sannan sai Allah ta'ala ya kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wato wasu ayoyin guda biyar ko shida, ya ce ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, tashi. Can an ce kai karatu, nan kuma an ce tashi kai wa'azi. Ashe ba a wa'azi sai an yi me? Sai an yi karatu. Ba a aiki sai an yi karatu. An koya masa iqra'a sannan kuma aka sa shi aiki. Qum fa'anzir, tashi kai gargadi. Wa rabbaka fakabbir, ka girmama Allah, tauhidi kenan, uluhiyya, rububiyya, asma'i wa sifati. Wa siyabaka fatahhir, sannan ka tsarkake tufafinka, ka zama mai tsaftar jiki, mai tsaftar tufafi, mai tsaftar guri, mai tsaftar zuciya, mai tsaftar gabbai. Duk wannan tsarkin guda biyar, tsarkin zuciya gabarin shirka, tsarkin gabbai gabarin sabo, tsarkin jiki gabarin dauda da datti da annakiya, tsarkin tufafi gabarin dauda da annakiya, tsarkin guri gabarin shara da kazanta da kuma bususu, mutum ya dan bususu da shi. To addinin musulunci addini ne na tsafta ciki da waje, zahiri da batini. Sannan wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, ka nisanci gumaka, ma'ana duk abin da zai kai ka ga shirka ko kafirci ko bid'a, qaulan wa fi'lan, to ka nisanci wannan. Sannan wa thiyabaka fatahhir wa la tamnun tastakthir, kada ka yi wani alheri ko ka wa wani baiwa domin kai a ƙara maka. Sai ce wal rabbika fasbir, to wannan aikin yana buƙatar hakuri kuma. sai da Allah ya ba annabi hakuri sau 19 a cikin alqur'ani game da wannan aiki da ya dora masa na wa'azi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara dangi na kusa da ƴan uwa da abokan arziki, ya hawa kan dutse, yayi shela, yayye kuwa duk jama'a suka taru saboda kowa yana ganin darajarsa, yana ganin kimansa, yana ganin girmansa, yana ganin mutuncinsa. Yace musu, idan nace muku a baya ga dutsen nan akwai wata bataliya za ta kawo muku farmaki, za ku yadda ku gaskata ni? Suka ce eh. Yace saboda me? Suka ce da saboda baka taba yin ƙarya ba a rayuwarka. Wannan yasa ake kiran sa As-Sadiqul Amin, mai gaskiya kuma amintacce. Yace to ni manzon Allah ne zuwa gare ku, kuma gaba gare ni akwai azaba mai radadi, ma'ana wanda yake bi na to zai gamu da azaba mai radadi. Sai kowa ya shiru, bai ta aliki ba, ba a sharhi ba, ba a ce komai ba, sai wanda zamu ji amminsa Abu Lahab, shi ya fara tankawa da bakan magana da mummunar magana. Yace tabballak aliza jama'atana tabballaka min sa'iril yawm, ya ga annan mummunan magana, matarsa ma ta gaya wa annan mummunan magana, wanda zamu ji dalilin saukan tabbaci ya da Abi Lahabin wa tabba. Saboda haka sauran ba su ce komai ba, kowa ya tafi yayi tunani, yayi lissafi, ya je ya shawara a hankali. Allah ta'ala ya dinga shigo da mutane a addinin musulunci. Aka fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gidan manzon Allah ya kunshi mutane kamar haka: akwai matarsa wato Nana Khadija, akwai ƴaƴansa mata guda hudu, Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima, sannan akwai Zaid bin Harisa, shi ma a cikin gidan Annabi yake, akwai Umma Ayman Albarakatul Habashiya, ita ma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama take, akwai Ali bin Abi Talib, shi ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Duk gidan gaba ɗaya suka karɓa addinin musulunci, ba wanda yayi wa Annabi tawaye. Da Annabi ya fito waje, sai ya fara da babban abokinsa Sayyiduna Abubakar, yana zuwa ya gaya masa cewa Allah ya da ka san shi jiya a dan kasuwa, abokinka ne kuke kasuwanci tare, kawai sai ya zo ya sallama da kai yace Allah ya aiko ni, ni Annabi ne yanzu. Su suna baka yace na yadda 100%. Baka nemi dalili ba, baka ja in ja ba. Yace to wani ja in ja zan yi? Kai da baka taba wa dan adam ƙarya ba, yaya zaka wa Allah ƙarya? Ai mu muke zaune da kai, mu muka san halinka, ya mutumin da bai taba wa dan adam ƙarya ba kuma zai zo yawa Allah? Saboda haka ni na yadda. Sayyidina Abubakar shima ya kama aiki, ya je kira Sayyidina Usman, ya kirawo Abu Ubaidah bin Jarrah, ya kirawo Sa'd bin Abi Waqqas, ya kira Abdurrahman bin Auf, ya kira Usman bin Maz'um, ya kirawo kusan mutum 6 daga cikin mutum 10 da aka musu alƙawarin shiga aljanna da certificateɗin a duniya. Mutum 6 daga cikin su sun karɓi musulunci ne ta hannun Sayyidina Abubakar. Daga nan musulunci ya fantsama, aka dinga kiran mutane ɗaiɗai ku, har abu ya fara ƙarfi. Bayi dama wanda suke shan wahala, suke shan duka, suke shan hantara, suke shan wulakanci, su ma suka fara shiga, kamar Ammar bin Yasir da shi kansa Yasir ɗin, da Sumayya da ɗan uwansa Abdullahi. Waɗannan gidan duka suka musulunta. Abdullahi shine aka dora shi akan dutse, aka hankado shi ya mutu, kamar yadda za a cikin siyar alamun nubala. Shi kuma Yasir baban Ammar aka dinga masa azaba, aka shake shi ƙarshe ya mutu. Mahaifiyarsa Sumayya ita ma aka mata azaba, aka caka mata mashi a gaba, dalilin mutuwar ta kenan. Shi kuma Ammar lokacin yaro ne ƙarami, aka dinga masa azaba. Yace me ake so yayi ne? Aka ce yace ya fita musulunci, kuma ya dauko ta kalma mai muni ya gaya wa Annabi, kuma ya faɗi kalma kikkiawa akan gumakansu. Da yake yaro ne matashi, kuma ya ga mutuwar babansa a gabansa, da mutuwar babarsa, da mutuwar dan uwansa, sai ya faɗi wannan kalma. Suka sake shi ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana kuka. Annabi ya ce me ka gaya musu? Yace in sun sake takura maka ka sake faɗa. Shine Allah ya saukar da man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ana muka ƙara samun wani saukin cewa Allah ta'ala ya yafewa al'ummata abubuwa guda uku: al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi, abinda kai bisa kuskure, da abinda kai bisa mantuwa, da abinda aka takura ka, aka tilasta ka kai ba tare da ikonka ba. Waɗannan abubuwa guda uku Allah ya yafewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. to da wannan ne aka samu wannan wato hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai abu yana fadi yana girma ana shigowa kadan kadan hakurai shawa suka fara daukan mataki wanda mun yi bayanin matakai guda 10 da suka dauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su hana wannan nasara da Allah ta'ala ya alƙawarin zai bashi na farko suka samu ammin sa Abu Talib ganin yadda yake girmama shi da irin soyayyar da yake nuna masa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi suka zo suka same shi suka nuna masa cewa lalle fa za a yi balbalin bala'i idan bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallama wa'azi ba da farko ya dauki magana ta su kamar wasa dan haka bai kira Annabi ya ce masa kala ba sai suka zo a karo na biyu da tahdidi da jan kunne da kuma kokarin daukan mataki saboda soyayyar da ke tsakanin su da Annabi da girmamawa da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rike amana wacce Abdul Muttalib ya bashi a lokacin da ya mai wasiya ya rike shi sai kira Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutananka sun matsa da kawo karaka me kake ganin za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ruwaya guda biyu ɗaya ingantacciya ɗaya bata inganta ba ruwaya da ta inganta yace ya am ka kalli rana ya dauka kansa yace kaga rana nan yace to da za su samu itace su hau sama su je su tsokano rana zafinta su zo su kona ni da shi akan in daina wannan wa'azin ba zan daina ba wannan ita ce ingantacciyar ruwaya a cikin sahih siratin nabawiyya akwai ruwaya da yake cewa kuma ya am da za su dauko rana tare da zafinta su dauko wata tare da tsananin sanyin sa su dora wannan a dama na su dora wannan a hagu na akan sai na bar wannan wa'azi da karantawa da nake ba zan daina ba sai daina mutu a wajen yin haka ita wannan ruwaya ita ce malamai suka ce sanadin ta da'ifi ne to daga nan shi Abu Talib ya fita sha'anin sa ya bashi ya ci gaba da harkan wa'azin sa mutane na shiga kadan kadan to sai suka ga wannan abun fa yana musu barazana shine suka dauki mataki na uku shine matakin azabtar da waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gana musu azaba ta nan ne aka kakkashe waɗannan aka kashe Yasir aka kashe babarsa aka soke idan zinnira da wata mata ita ma da aka karya mata kafa da wacce aka makantar da ita da duka kawai da wahala irin su Bilal wanda za a dauko shi sai rana ta kwalle kowa ya san rana in ta kwalle a maka digiri yakan kai 50 wataran har da 5 yadda in ka dauko rogo ko dankali ko gwaza ko makani ko dankalin bature ka buda yashi ka binne shi ka bashi minti 5 zaka zo ka tarar ya dahu ba irin wannan rana ake bude bayan Bilal a cire masa riga a kwantar da shi kuma a kawo dutse a dora a sama ai tai masa azaba hakanan Khabbab bin al-Arat shi ma sai da ta kai akwai lokacin da ya bude bayan sa wani sahabi yace yadda ka san kwalta karfe ake sawa a wuta sai ya jajajir sai a dora ai masa kiya da shi a bashi akan kansa har sai tukunna wannan karfan ya huce a bayansa abinda ke hutar da shi shine mai da kuma ciwo da jini da ke fitowa daga jikinsa shi yake sanyayar da wannan karfan lokacin da ya buda wani sahabi bayansa yace yadda ka san kan tsakiyar kwalta gashi fari amma bayansa baki kirin saboda azaba amma wannan azabar ba a samu ko mutum ɗaya yayi ridda saboda an masa azaba ba akwai lokacin da shi Al-Khabbab bin Arat ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina da mayafi a jikin Ka'aba yace ya Rasulullah baka nema mana taimako ba baka yi addu'a a halaka su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kashingide sai ya koma ya zauna yace waɗanda suka gabace ku sun kasance akan kamo mutum a tsayar da shi a kawo zarto a tsaga shi gida biyu akan sai ya bar wannan abu amma ba zai bari ba yace saboda haka ku ci gaba da hakuri Allah zai cika wannan addini kuma zai bashi nasara har mutum zai dauko tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut yana doguwar tafiya amma baya jin tsoron komai sai dai kura ko ta ci masa akuya amma ba dan adam ba adalci da gaskiya da amana sun kafa a doran kasa da wannan addini na musulunci da haka sahabbai suka yi ta hakuri da suka ga wannan bai yi ba sai suka dau matakin kuma wulakantar da su da cin mutuncin su da azabtar da su har ta kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake musu na samu labarin wani sarki a yankin Habasha shi sarkin Kirista ne amma ba a zalunta kowa a kasarsa ku daure kayan ku tafi kasarsa ku je ku zauna a can sahabbai suka hijira farko da maza da mata cikin tawagar ma har da ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Nana Ruqayya da mijinta Sayyidina Usman suka hijira suka koma Habasha da zama wanda suka zauna kuwa aka dinga musu azaba da wulakanci da tozartawa hatta kai suka ce to abin nan fa na waje suna karba na ciki suna karba fadi yake yana ƙara yawa dan haka mu yi taro mu zo mu dinga bata masa suna muna masa sharri muna masa kage suka zo suka yi masa kagen cewa ma mahaukaci ne sai suka ga har wani mutum mai ruka yazo ya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammadu ni sana'ata shine idan mutum aljanu suka dame shi in nayi masa tofi yana samun lafiya to naji mutanenka sun ce ka dan gamu to shine nazo in bada ta gudunmuwar in maka tofi ko Allah ya saka warke kaga shi wannan da kikaniya yazo bai san me yake ciki ba sai manzon Allah yace masa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina har zuwa karshe sai ce ani ne mahaukaci kai ne mai hankali to saboda haka na musulunta ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah sai shiga addinin musulunci akwai wanda ake kira Dufail bin Amr ad-Dausi shi yana can kauyen su Dausu ranar da zai shigo maka sai aka ce ayi taro a dinga bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hana baki su saurare shi a tattoshe kafafe a bata shi da yazo saboda irin labari da aka dinga bashi da bata suna annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi auduga ya toshe kunnuwansa ya shiga garin maka baya ji ba a jinsa saboda haka da yazo gindin Ka'aba zai yi dawafi sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane yana musu wa'azi sai zuciyarsa take masa wakai wala irin banza ne ga kowa can yana ji wani ya tsaya wani ya tafi kai ba ka da hankalin da zaka iya tantance ƙarya da gaskiya ka tantance daidai da kuskure sai wani ne zai gaya maka kawai sai cira auduga ya je zauna ya ji wa'azi ya shige shi malam kawai sai ya shiga addinin musulunci yazo yace ya rasulullah an hana ni in ganka an hana ni karɓi musulunci a gurinka to amma gashi Allah ya shiryar da ni yanzu na karɓa addini ina so zan je garin mu in musu wa'azi ina son a bani wata aya wato wacce zan nuna musu to shine aka ce wani haske ya fito a jikin bulalarsa shine ya tafi da shi wa'azi ya je ya samu mutanen garin ya yi musu wa'azi Allah ya sa duk suka musulunta cikinsu hadda Abu Hurairata wannan shine kissa sahihiya game da musulunta Abu Huraira tun annabi yana maka ya musulunta amma bai yi hijira ba sai a shekara ta 7 bayan hijira sannan ya zo ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 3 da rabi to wannan shine Dufail bin Amr ad-Dausi sannan akwai Abu Dharr al-Ghifari shi ma ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kafafan yada labarai jita-jita gaskiya dan haka sai ya turo dan uwansa cewa ka je ka bincika mun an ce annabi ya bayyana yana wa'azi gaskiya ne dan uwan ya zo ya ji jita-jita ya diba ya je kai masa ya ce to akwai wasu ce haka wasu ce ba haka ba yace ban gamsu ba zan je da kaina yace to ka'ida in ka shiga ba a tambaye ina yake baka kama sunansa sai ka ci bugu dan haka Abu Dharr ya shigo maka shi bai san kowa ba kowa bai san shi ba ko ba dama ka tambaya ka ce ina ake wa'azi sai ai ma duka sai dai kai shiru kai ta yawo har sai kaga inda ake yi in baka ga wanda ake yi ba kuma ba wata alama da ta bambanta musulmi ko a rawani ko a gemu ko a shiga da zaka iya cewa waɗannan su ne mabiyan addinin dan haka yayi ta shatale-tale yayi ta yawo yayi ta karaɗe garin Makka ya gaje zo gindin Ka'aba ya zauna sai Allah ya sa suka yi kicibus da Sayyidina Ali yana ganin sai ya ce wannan bako ne kuma da gani ya gaji kuma bai gane inda za shi ba da haka yana buƙatar taimako inda zai kwana da abin da zai ci ku duba larabawa da kikkiar ɗabi'a an ga bako ba shi yace yana buƙatar taimako ba amma ganin bakinsa ya bushe ya yi butu-butu kuma gashi a gindin Ka'aba ya nuna bai san inda za shi ba ko bai ci abinci ba kuma bai wanka ba ko bai samu gurin hutawa ba da haka Sayyidina Ali ya kama hannunsa ya tafi da shi gida ko bai tambaye shi me ya kawo ka ba ya kawo masa abinci ya kawo masa ruwa ya kawo masa shimfiɗa ya kwana da safe suka yi sallama ya san da dare ya masa ya je sake karaɗe maka bai dai ga abin da yake bukata ba ya dawo da gindin Ka'aba suka ƙara cicibus da Sayyidina Ali ya sake kamo hannunsa ya kashi gida ya yi masa irin abin da ya masa jiya a kwana na uku ma a haka sai na uku yake cewa bawan Allah in ba za ka damu ba ni naga ko kuma shi Abu Dharr yace naga kai mutumin kirki ne kuma naga yadda kai mu mu'amala mai kyau abinda ya shigo da ni garin Makka nake so in gaya ma amma da sharadi in ba za ka tona min asiri ba ko baka taimake ni ba yace menene yace naji labari an ce annabi ya bayyana a garin nan na Makka shine nazo mu ido hudu da shi in ka san da yake ka gaya mun yace ka zo gida ni ma dan gida ne to amma yanzu mu mun yi kaurin suna idan ka fito kana bi na a baya jama'a za su gane cewa na samu wani ne zan kai shi a musuluntar da shi zaka kai nesa nesa da ni amma ka dinga lura da kwanan da zan shiga da inda na miƙe idan naga alamar za a gane tare muke da kai zan sunkuya kamar ina daura takalmi na kai kuma kazo sai ka basar ka wuce to da haka zamu wannan dabarar da wannan tactics din har mu kai gida da haka suka ƙara wannan Abu Zar yana bin sa har suka je gidan wani matashi wanda shi lokacin da ya musulun tafi shekara 14 a duniya ba shine Arqam bin Abil Abi Arqam shi kuma yace ga gidansa nan ya baya ita ce makarantar farko a musulunci da haka dole ya musulunta nake zuwa koya masa addini da haka suka shiga Abu Zar yace to na yaje gabatar da gamsa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama akai ma bayanin musulunci yace ya karba ya kalmar shahada yace to kafin na koma gida ina son aban dama zan je gindin Ka'aba in kwalla kalmar shahada aka ce a ba a yi in kai a bakacin ranka yace to wannan dai ya shafe ni ne in dai ba laifi ne bane a kyale ni aka ce ba kai laifi ba dan haka ya tashi ya tafi gindin Ka'aba yace kwalla kalmar shahada abinda ba taba ji ba da haka mutane suka ce da ba aka hada mu ba da kai ba sai aka rufe shi da duka mai duka da itace nayi mai naushi mai mari mai mangari mai hauri da kafa nayi sai da suka kusa kai shi lahira sai ga Abbas Abbas yana zuwa yace wannan mutumin dan kabilar Gifar ne kabilar su suna kan hanya inda muke zuwa kasuwanci idan kuka kashe shi to kun san sai sun dau fansa kuma kun ga kasuwancin ku yana cikin hatsari jin wannan shawara ba dan Allah ba ka kyale shi ya dauko shi ya kai shi gida ya jinyar sa bayan ya warke yace bari in koma banda ku ba ya koma aka sake masa dan karan duka fa aka yi masa duka irin wannan sau uku daga ne yace to yanzu zan koma garin mu na dan samu dan karfi a jikina ni ma zan je in ci gaba da wa'azi shine yaje duk garin su gaba ɗaya suka shiga addinin musulunci har manzo Allah yace gafar gafarallahu laha wannan kabila Allah yi musu gafara ga baki ɗayan su shine kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ƙasa duk fadin nan nata bata dauki wani dan adam mai gaskiyar harshe ba sama bata yi wani mutum rumfa ba bayan Annabi da manzanni wanda ya kai Abu Zar gaskiya da amana babu shi a duk doran ƙasa wannan shaida da Annabi ya masa kenan saboda haka Abu Zar al-Gifari kenan saboda haka haka sahabbai suka dinga zuwa daidaiku suna shiga musulunci abu yayi zafi sai da Abubakar ya kwashe kansa zai hijira sai suka hadu da wani mutum ana kiransa Ibnu Diginna Ibnu Diginna yace ina za ka Abubakar yace zan bar gari saboda me manyan gari irin ku masu sadaka masu kyauta masu alheri masu tausayi ai ce irin ka baya fita kuma ba a fudda shi domin kana ci da marayu kana ci da marasa karfi kana yin garar baki kana wa mutane tufafi kana ba su abinci kana shiga duk wani aikin alheri da kai ake yi irin dai abinda Nana Khadija ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin sa daidai da daidai wannan mutumin da ake kira Ibnu Diginna ya gaya wa sayyidina Abubakar yace zo mu koma gari ai ba za a fitar da kai ba yaje ya ci gaba da harkar wa'azin sa to haka nan sai aka ga wannan bai yi ba aka ce mawaki ne Allah yace ba mawaki bane wanda suka san waka suka ce ba waka yake ba aka ce boka ne aka ce ba boka bane aka ce wato abin nan mai tsafi ne ba mai tsafi bane aka ce mahaukaci ne ba mahaukaci bane aka ce abin nan anahu alaihi qaumun akharuna ba haka bane aka ce inna ma yu'allimuhu bashar ba haka bane aka ce asatirul awwalina ne ba haka bane aka ce abin nan ne duk aka ce duk abin da aka faɗa ya zama ba haka bane to me ya rage sai aka ce to kuma a shigo da shi yanzu diplomasiyan a shigo da shi ta dabara sai aka samu wani mai dabara mai iya magana yazo yace ya rasulullah abin nan da kazo da shi ya tada hankalin mutane kuma ana so ai sulhu a samu wata kyakkyawan fahimta da juna idan kudi kake so sakamakon wannan wa'azin da kake to ka daina za a yi maka gidauniyan maka za a tara maka makudan kudi sai ka fi kowa kudi a garin nan in ba wannan bane kuma in aure kake so to akwai yan mata zuka-zuka a garin maka za a tara kyawawan mata ka zabi 10 ya kowa kake so shikenan an baka kawai shikenan sai ka daina wa'azi na uku idan mulki kake so to ba jefa kuri'a ba jam'iyya ba ma adawa kawai ka ci zabe 100% saboda haka kowa zai jefa maka kuri'a ma ba ma za a zabi wani ba ma wanda zai tsaya takarar saboda haka wannan shine sannan idan baka da lafiya ne kana da ciwo wanda yasa ka kake wannan to muna da magani da zamu baka ko kuma mu yi maka magani har ka warke wani ne zai shiga addinin musulunci kana so ka musulunta kai ka yadda ka musulunta ko wani ya maka dole me yasa to kake so ka musulunta
sai ka samu
ce to ka sa lalle ba lalle wanda ya musulunta ka ashe samu ceto ceto na gaskiya daga ina kake billiri mun je billiri ai ko eh to shikenan a zan gaya maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi in ka yadda sai ka zama musulmi yanzu nan take ashhadu Allah ilaha
illa
Allah
wa
ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulullah abinda kace kace daga yau na yadda na amince bisa gamsuwa ta babu abin bauta sai Allah ka yadda da haka babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ka yadda da haka kuma kace ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da wannan da wani addini kake to yanzu ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane manzon Allah ne to me sunanka
Mela
menene
Bela
Mela to a ci gaba da kiranka Mela wani suna kake so yanzu mai makon Mela yace daga yau a daina kiransa Mela a dinga kiransa Muhammad to za a ci gaba da kiranka Muhammad ka dauko sunan karshe ma kenan saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar da kai a addinin musulunci Allah ya maka albarka a kana karatu okay baka gama secondary kenan bako kai junior secondary school yanzu to zaka ci gaba da karatu yanzu sannan kuma na biyu shine kana sana'a to ina kake samun abinci wa yake baka abinci a gidan ku fa
baya ta gidan
to me ya faru
na faɗa mata ga me dai
okay ka ce mata zaka musulunta to shikenan yanzu akwai yan committee mu za su zauna da kai su ji menene matsalolinka yadda za a taimaka maka in mutun ya musulunta abu uku muke dubawa wanda zamu iya masa na farko ilimi na addini da kuma na zamani na biyu sana'a na uku akwai wata matsala tsakaninsa da danginsa zamu kokarin shiga domin mu samar da sulhu to a kasancen ya shiga musulunci ba yana nufin kuma an yanke alaka ba domin addini yancin mutun ne da damarsa bai kamata in zai shiga addini a hana shi ba kuma addini bai hana kai alaka da ƴan uwanka ba koda ba su musulunta ba akwai hakokinsa a kanka zaka ci gaba da gaisawa da mutunta da darashtawa da kimantawa da kikkiawan zamantakewa da su wannan duk za a koya maka shi a makarantar mu da muka ware musamman domin koyawa waɗanda suka shiga addinin musulunci wato karatu har mu ba su certificate yadda za su iya bautar Allah da kuma mu'amala ta musulunci zaka yan committee aiki ya dawo kanku sai ku zauna da wannan bawan Allah wanda ya koma yanzu mai suna Muhammad domin ku karanta masa addini kuma ku ji wani matsaloli yake fuskanta dan aga irin gudunmu wanda za a iya bashi irin wanda kuka saba kuma Allah saka muku da alheri zaka wannan shi dai tayi da waɗannan suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tayin kuɗi tayin mulki da tayin sarauta da kuma tayin mata da kuma tayin cewa idan ba shi da lafiya za a bashi magani nan ma ya karanta farkon suratul fussilat a ƙarshe suka bar wannan magana to haka abin ya taso hatta kai kuma aka fara yunkurin kisa yunkurin kisa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ta'if ya dawo suka zo suka yunkurin su kashe shi amma Allah subhanahu wataala ce wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin da haka Allah ya kubutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar shiga wannan kogo wanda Allah ta'ala ya bada kariya ita illa tansuruhu faqad nasarahullah kun ga nasara ta fito illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kakkadamu Allah yana tare da mu Allah kuma yayin wannan tarayya ma'iyya khassatul khassa Allah ya ci gaba da tsare annabi har ya shiga garin makka har ya shiga garin madina tsawon kilomita 400 da kusan 20 Allah ya kare shi ba wanda ya ganshi ko ba wanda ya cin masa duk da akwai wanda ya ganshi irin su Suraqatu bin Malik da wasu daidaiku amma dai Allah ya bashi kariya har ya kai cikin garin Makka kuma ya shirya abubuwa masu ban mamaki shi yasa wannan tafiyar ba a yi ta akan buraka ba, ban a yi ta akan fukafukin malaika Jibrilu ba, ba a yi ta da kumfa Yakunu ba, sai aka ba annabi ya tsara tafiyar da kansa domin mutane su koyi tsari, su koyi wato harkokin rayuwa, su koyi yadda za su gudanar da rayuwarsu. Annabi ya yi kwamitoci wajen guda biyar waɗanda suka taimaka masa a harkar hijiran nan. Akwai kwamitin mai da amanonin kayan jama'a wanda Sayyidina Ali ya zauna a kan wannan kujera. Duk wata amana da aka ba annabi shi ya tsaya ya mai da ita, kuma shi ya taho da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam har cikin garin Madina. Na biyu, akwai kwamitin ɗaukar labarai da yaɗawa, shi ne Abdullahi ibn Abi Bakar wanda shi ne yake shiga gari ya ɗauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yadda ake tattaunawa, ya zo kogo ya kawo annabi kuma ya koma gida ba tare da an gane ba. Akwai kwamitin abinci, wato kamar feeding committee kenan, da walfaya waɗanda su ne suka tsaya da Nana Asma'u da Nana Aisha da Amir bin Fuhaira, su za su yi abinci a ɗaure da fatala ko gyale ko adiko ko ɗankwali na Nana Asma'u a kai kogon nan a ci abincin kuma a dawo da shi gida. Sannan akwai Abdullahi bin Uraqitun Laisi wanda shi kuma aikinsa shi ne nuna musu hanya, gashi a lokacin ma ba musulmi ba ne amma yana da amana kuma ya san hanya. Abdullahi bin Uraqitun Daili shine ya wato Daili shine sunansa, daga Laisi din kuskure ne, Daili shine wanda ya tabbata a cikin Siratu Ibn Hisham. Saboda haka ya musu jagoranci ya kai su har zuwa garin Madina. Kuma aka je Madina ana sauka, abinda annabi ya fara shine gina masallaci da masaukinsa. Bayan an yi wannan aka ci gaba da fitawa azi da karantawa har aka zo wannan lokacin wanda kusan shekara ta 10 wannan sura ta sauka. Domin fatahu Makka an yi shi ne a shekara ta 8 a cikin watan Ramadana. Daka wannan sura da ijma'in malamai ta sauka ne bayan fatahu Makka. Daka da Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath, fatahu Makka ya riga ya gabata. Fatahu Khaybar an yi shi a shekara ta 7, fatahu Makka an yi shi a shekara ta 8. Kuma sun yi ittifaki wannan ta sauka ne bayan wancan fatahu. Kenan ana magana ne da wancan fatahun da ya wuce, da fatahun da ake ciki, da ko fatahun da zai zo gaba. Yanzu kun ga farko a shekara kusan 20 da muka yi muna gabatar da wannan tafsiri, mun zagaya mun karaɗe mafi yawan garuruwa da ƙauyuka da suke jihar Gombe. Muna fita wa'azi tun muna zuwa muna gayyato mutane, wanda a rekod ɗinmu yanzu akwai mutum sama da 3,000 da suka karɓi addinin musulunci, maza da mata. Matan nan mafi yawa a hannunmu suke, don haka da aurensu na sha zuwa nan ba da azumi ba, a aurar da 8, a aurar da 5, a aurar da 2, a aurar da 4 a lokaci daban-daban, wanda duk kuna halarta. In muka tashi musu iyaye mu ce sarkin gari kaza shine baban wannan, sarkin gari kaza shine baban wannan, sarkin gari kaza, nan sarakunan suke zuwa su zauna da manyan malamai da manyan 'yan siyasa da manyan alƙalai a ɗaura musu aure. An shayin wannan a masallacin nan babu iyaka. Sannan akwai waɗanda suke makaranta, akwai waɗanda suke a gidajen 'yan kwamitin nan ma a nan suke rike su, akwai waɗanda kuma suke an samar da gida. In ba ku manta ba, akwai wanda ya ɗauki gida Sukutum ya ce ya ba wannan kwamiti domin a dinga ajiye waɗannan wanda suka musulunta. Zuwa aka yi amfani da wannan, banda sauran gurare da ake ajiye su, banda wasu ke zuwa su koyi sana'a su koma, banda masu matsalolin da iyayensu za su kai ƙara kotu, sai mun ɗauki lauyoyi, sai an je an yi ta bugawa kafin a kuɓutar da su, banda waɗanda za su zo da matsalar kuɗi, banda masu za su zo mana da rashin gaskiya, su ba mu zo a yi ta bugawa, da dai abubuwa iri-iri waɗanda wannan kwamiti a tsawon kusan shekaru 20 ɗin nan aka yi ta fama da shi. To yanzu kun ga Allah cin ikonsa, mutane da kansu suke zuwa su karɓi addinin musulunci. Kuma wasu daga cikin wanda suka musulunta, wasu sukan kwaɗaitar da wasu addinin su ma su zo su karɓa. Shi yasa kuka ga muke tambayar wanda zai musulunta, kai kake so ka musulunta ko wani ya takura ma? Domin wasu suna cewa kamar kwaɗaitar da su ake za a ba su wani abu, ko takura musu ake, shi yasa suke musulunta. To sai mutum ya gaya wa duniya, ni nake ra'ayin na musulunta da kaina, ba wani ne ya takura mun ko ya mun tilas ko ya ce dole musulunta ba. Saboda addinin musulunci ba a yadda a shigo da mutum da ƙarfin tsiya ba, kamar da kuma ba a yadda a fitar da mutum da ƙarfin tsiya ba. In ka shigo a bakka, in baka shigo ba a kyale ka. La ikraha fid din, kar ta bayyana rushd min al-gay. In dai za ka yi wa'azi ka karantar, to mutane za su gane gaskiya, wanda Allah ya shirya za ka ga ya shigo addinin musulunci. In ma bai shigo ba, ko da gwamnatin musulunci ba za ta ce wa mutane sai sun shiga musulunci ba, sai dai a ce su bayar da rebano, su ba da haraji, su ci gaba ana kare mutuncinsu da guraren ibadarsu, ana ba su ruwa, ana ba su wuta, ana kiyaye musu cocinsu, ana ba su security, su kuma suna biyan gwamnati rebano. Yanzu mu ma ɗin rebano muke biya, to kaga su ma kuma ko an kafa gwamnatin musulunci rai rabano ne kawai to kun ga ashe musulunci bai zalunci wanda ba musulmi ba a kowane irin hali ya bashi dama yayi tunani yayi lissafi ya zaba da kansa in yana sha'awa ya shigo in baya sha'awa ya zauna a waje da haka Allah ta'ala ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin nasaru min Allah akwai inda Allah ta'ala ce wa man nasaru illa min indillah dan haka kenan idza jaa nasrullahi idan nasara Allah tazo wal fatahu sannan budi yazo wa ra'aitan nasa kaga dandazon mutane yadkhuluna suna ta shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan dandazo dandazo jama'a jama'a tawaga tawaga bataliya bataliya kungiya kungiya to fasabbih shine jawabu shart to kai tasbihi bihamdi rabbika da kuma yabo ga Allah mahaliccinka wastagfirhu ka nemi gafararsa sai Allah ya dora masa ayyuka guda uku tasbihi da tahmidi da istighfari to an ce me fa'idar annabi ya istighfari tunda ba sako yake ba saboda haka aka ce na farko ji ta'lim koya mana yadda za istighfarin yake nabi aka ce shi istighfari ba sai kai sako ba kamar kace subhanallahi ne walhamdulillah ai ba sai kai sako za kai wannan ba aka ibada ce kawai ko baka sako kai istighfari ibada ne don kana nuna Allah kai ba kowa bane kuma nuna Allah haka shi zai sa ya maida kai wani abu sannan na uku aka ce yana yi ne domin karin daraja da karin daukaka saboda haka idan kana istighfari in kana da sako to sai dinga kankare maka zunubi in baka da sako sai dinga kara maka daraja da girma kaga a kowane hali ba za mu daina yin istighfari ba nana Aisha Allah ya kara mata yarda a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito mai lamba ta 4968 da Imam Muslim mai lamba ta 484 tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ya ta'awwal alqur'ana yana fassara wannan yana aiki da wannan aya sai yace subhanaka allahumma kaga fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu sai yace allahumma ghafirli saboda haka yana aiwatar da wannan aya aikace kuma a wata ruwaya take cewa manzo Allah yukthiru fi akhir amrihi an yaqul subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullahi wa atubu ilayhi a wani guri yana cewa inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati wa amarani idza ra'aytuha an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba faqad ra'aytuha idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba akace sannan cewan fasabbih bihamdi rabbika wannan budewa ne da yaban Allah duk abinda zakai ka bude shi da yaban Allah lokacin da wato annabin Allah annabi Yunus kifi hade shi me yace la ilaha illa anta subhanak kun ga wannan take ne karshe sai yace inni kuntu minaz zalimin da annabi Adam yace bisha me yace rabbana zalamna sai da yace rabbana ya fara yabo ga Allah rabbana ya tabbatar da rububiyar Allah rabbana sai yace zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirina saboda haka wannan ya nuna mana falalat tasbihi da tahmidi da kuma istighfari to abubuwan nan guda uku in ka rike su ba za ka tabe ba hadisin karshe a cikin sahihul bukhari yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim sune kalmomi masu sauki akan harshe masu nauyi akan al-arshi wanda kuma Allah yake so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yace ko mai cewa subhanallahi wa bihamdihi kafa dari kullun za a kankare masa zunubinsa ko ya kai yawan kufan koki wanda kuma yake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kafa dari kullun za a yafe masa zunubinsa ko ya kai kufan teku wanda kuma yake cewa allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ahadithun bukhari in kai kafa daya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu mumini in kai da daddare ka mutu kafin gari ya waye ka mutu mumini kafa daya rag da safe da yamma ga subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ga albaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar duk mutumin da yake wannan in ba qur'ani yake karantawa ba babu wani abu da Allah yake so ka fada da harshen ka fiye da waɗannan kalmomin guda hudu kuma annabi yace ba zai cuce ka ba da kowace kafara ko ka fara alhamdulillah kace Allahu akbar kace subhanallah kace alhamdulillah ko kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da haka wannan sura Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da cakudawa da yabo ga Allah mahalicinka wastagfiruhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi Allah ta'ala ya tabbata mai yawan karban tuba ne Allah ka karbi tuban mu wannan shine karshen wannan sura abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wannan yace assalamu alaikum malam menene hukuncin cin gafiya kurege zomo kulliya wato mage da bera shin malam haramun ne ko makaruhi ne ko halal ne kai maye ne dan ai ba da dukkan jinnan da agwagi da zabi baka tambayi cin kaza cin kaza cin wato abin nan mai sunanta zabuwa da tantabara da waye ba sai ka shiga cikin waɗannan abubuwa ka gani to ko mafarauci ne ai waɗannan kaga je ba a cin gafiya tunda gafiya ta yi kama da bera bera kuma yayi kama da mage mage ta yi kama da zaki zaki yayi kama da kura kura ta yi kama da damusa wannan layin su daya ana kiran su kullu zinadin nadin min asiba duk abin da yake farauta da haƙori haƙorin sa shine abincin sa wannan tamaran ka tambayi doctor na haƙori ya san kowanne da sunan sa akwai na karya kashi wanda ake kira fika saboda fekewa da ake da shi a kama karya to sunan shine jarin su to waɗannan layin su gaba ɗaya a shari'a an kore su duk ba a cin su da ka bera da wannan yake mage dama annabi ya hana sai da mage ya hana cin mage saboda ka gafiya ta shiga ciki gafiya ma mutum take ci kabari take ji tana cin nama duk masu cin nama ne waɗannan me zaka ne ana yara da dan cici gafiyar nan kaga wannan ko ai yau wa rifi al-kalam wa salatu to kaga to da haka wannan zomo kuwa kaga shi ba matsala ko ana cin zomo dama kulliya ko ita ce mage kurege shine wanne shi kurege da me yafi kama ha shi ma irin gafiya nama yake ci a to in baya cin nama baya ci in ciyawa yake ci ba matsala layin su ɗaya da zomo kenan su waɗannan da muka lissafa duk masu cin nama ne duk masu cin nama ne waɗannan da ka lissafa da bera da magyar da gafiya da kura da zaki duk layin su ɗaya zakan ka koma cikin albidaya wa nihaya na albidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid cikin babin farauta zaka ga bayanin da yayi akan waɗanda ya halatta da waɗanda ba su halatta ba malam ko ya halatta mata aure ta shiga waso har ta yi abokanai miyagu har da ma maza to me ya kaita ita me ya kaita mata aure kuma ta shiga gantali domin ai gantali ne wannan ake tafi kira gantali kuma a wani gurare ki shiga wanda ya shiga waso yana yi da wata mata ai gantali ta tafi unguwa kenan ba da izinin ka ba tunda bai kamata mace ta shiga waso ko Facebook ko waye duk abin da za ta shiga duniya ya kamata ka san ina za ta tukunna to da ka in ta tafi kaga tai abota da wani aure ya sha mutuwa ni kaina na yake saki san aure iri akan wannan waso din da musamman tugo da tugo da waso da Twitter da waye wani ya ce ya gama ta sa akwai wanda ma yayyo mana copying a cikin account dinta na maganganun da take gaya ma wani ko shi mijin ba ta gaya masa irin wannan ba ta sosai fiye ma da yadda take da mijinta kuma wa aboki tai a wajen mutan wajen abin nan Fatakot ma yake ita kuma tana Kano amma suka hadu suka dinga wannan batsar kuma sakamakon sakin ta miji ya mata kenan to kaga ya kamata dai kamar yadda na faɗa a laccan mu ta university cewa abinda zamu ce wa masu amfani da waya ittaqillaha haisu ma kunta ba wata kalma da ta wuce wannan ittaqillaha haisu ma kunta domin lokacin da kake amfani da waya ka a daki ba wanda ya san me kake sai Allah da haka in ba Allah kake jin tsoro ba za ka iya shiga ko ina za ka iya yin komai amma ittaqillah haythu ma kunta ita ce take aiki sannan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim aya ta biyu da take aiki a kanka a gaya mu'minai su rinsa idanunsu kuma inna sam'a ha wal basara والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا wannan ita aya ita tafi dacewa da masu shiga social media saboda in kana jin tsoron Allah sai kai abinda zai amfani jama'a yanzu ai kaga Malam Abdul Qadir ya karbi lambar ku duk karatun nan da ake ko ina mutai yake a duniya ana aika masa tawasu lambar ku da aka karba aka yi muku register din nan duk gashi kowa yanzu ana tura masa karatu akwai wanda ya mun waya yace yana Saudiya amma da an tashi karatu yake samun kofi kaga anan an yi amfani da social media wajen aika sakon musulunci amma ka shiga kana batsa ko kana fitsara kaga wannan ba daidai bane rashin tarbiya ce wannan yace malam ko zan iya ba wanda ke karkashi na zakkar fidda kai yana karkashin ka inde ba danka bane ba matarka bace kowaye zaka iya bashi ba bawanka bane tunda ba bayi yanzu amma yana karkashin aikin ka kuma yana da talaka yana bukata haika bashi mana abba ka san tunda zaka fitar wa da kanka ne da matanka da ƴaƴanka kaga su ba sa cikin wanda za a ba kenan malamu muna koyan sana'a amma idan lokacin sallah sai shugabanin mu su hana mu yin sallah to me amfanin sana'a ba sallah kuma ai dole ne ku ga musu mu musulmi ne cikin form din da zaka ciki a dauke ka sana'a ai akwai inda ake cewa ka sa addinin ka in ka sa kai musulmi ne an san kana da lokaci biyar na yin sallah in ma wani abu za a rage a cikin lokutan sallan ka je kai sallah domin ba za a je neman jira a rasa ido ba ya za a koya ma sana'a ba sallah to zaka kace ni ina da lokaci biyar da zan sallah in ma wani abu za a yanke saboda lokacin da nake fita in sallah din to babu komai amma dai ba zai yiwu musulmi yana cikin hayyacinsa hankalinsa annabi yana yaki ma an ce fa iza kunta bi faqamta lahumus salata yaki yake don daukaka addinin Allah ba san zuciya ko ganganci ba amma Allah ya ce sai kai sallah haka yana halin tafiya an ce ya sallah yana kan raƙumi ma an ce kai sallar daga sama in ka ji tsoro ma Allah ya ce fa in tuftum farijalan awruku bana in kun firgita ma Allah ya ce ku yi sallah din kuna gudu a mota kuna sallah ko kuna gudu da kafafu kuna sami Allahu liman hamidu wa rabbuna lakal hamdu Allahu akbar Allah bai yadda a bar sallah ba ko a gadan rashin lafiya ko mutuwa zakai mutaka kana cikin ranka kace a kawo maka ruwa kai alwala ko kai ce ba kai sallah a same ka kana sallah to ya kuma za a yi kawai kana zaune kana wata koyon wata sana'a kace ba kai sallah ba ai ba zai yi ba a musulunci